Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa ko kuma biyoyin Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana da kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan biyoyihausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a 4 ga watan October 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya, ƴan fashin kan teku na ci gaba da addabar matafiya a gabar ruwan yankin Niger Delta. Sannan muna tafa da shirin kallabi na Maryam Dauda. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko, bari mu fara da shan labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayyar sa na siyasa, kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakan da ya dauka a baya wanda ya sa aka kaddamar da bincike da mai yuwa ya sa a tsige shi. Da yake amsa tambayoyi a safiyar jiya Alhamis daga manema labarai a farfajiyar kudancin fadar White House, an tambayi Trump wace irin alfarma ya nema daga shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yayin kiran wayar tarho na ranar 25 ga watan Yuli, wanda hakan ya haifar da korafin mai kwarmato. Sai ya ce, ina kira da su kaddamar da bincike kan iyalan Biden. A ƴan kwanakin nan, Trump ya sha suka tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden, wanda yanzu haka yake kan gaba a jerin masu neman tikitin takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Yana mai cewa Biden ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ta hanyar matsawa Ukraine ta daina yin binciken wasu laifuka da suka shafi ɗansa, wato Hunter, wanda ya yi aiki a kamfanin makamashi na Burisma da ke Kyiv. Trump ya zargi Hunter Biden da yin amfani da bulaguran da ya yi a shekarar 2013 a jirgin shugaban kasa na biyu, wato Air France 2, don karbar dala biliyan 1.5 daga China a wani asusu mai zaman kansa da ya kafa. ‘Yan jam’iyyar Democrat sun ce kalaman Trump ɗin na jiya Alhamis wani misali ne da ke nuna cewa shugaban na amfani da kujerarsa don cimma bukatunsa na kansa. Mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a Iraki a jiya Alhamis, lamarin da ya kawo jimillar mutane da suka mutu zuwa akalla 27 a cewar hukumomi. ‘Yan sanda da jami’an kiwon lafiya sun ce an harbe masu zanga-zangar ne a garin Nasiriya, wanda ke kudu da babban birnin Bagadaza. Tun daga ranar Talata da ta gabata, zanga-zangar ta bazu a cikin birnin Bagadaza da kuma yankuna da ke kudancin birnin. Jami’an tsaron Iraki sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye tare da harba harsashen gaske a jiya Alhamis don tarwatsa masu zanga-zangar a Bagadazan. Baya ga ɗaukan waɗannan matakai, hukumomi sun yi amfani da motar ruwan zafi da harsasai na roba domin ƙoƙarin tarwatsa masu boran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukunci cewa za a iya tilastawa kamfanin abota na Facebook da ya cire duk wani abu da aka wallafa a duk duniya ba bisa ka'ida ba, idan har ya sabawa dokar wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar tarayyar Turai. Shi dai wannan hukunci da babbar kotun tarayyar ta yanke, babu damar da za a iya ɗaukaka shi. Hukuncin ya samo asali ne daga wata ƙara da tsohuwar shugabar jam'iyyar Green Party a ƙasar Australia, wato Eva Galawisnik, ta shigar wacce ta nemi kamfanin na Facebook da ya sauke kalaman ɓatanci da aka buga game da ita. Wata kotu a ƙasar ta Austria ta ce kalaman sun take doka da ta haramta ɓata sunan wani. Yawancin kafofin sada zumunta kamar Facebook galibi sukan cire duk wani abun ɓatanci da ya sabawa dokar wata ƙasa. Hukuncin na jiya Alhamis zai tilasta musu yin hakan a duk faɗin duniya. Fiye da 'yan ƙasar Burundi 500 ne aka maida su ƙasarsu daga sansanonin 'yan gudun hijira guda uku da ke Tanzania a jiya Alhamis. Matakin da ya zama na farko a gagarumin yunkurin da ake yi don mayar da mutane da ke tserewa daga tashin hankali da rikice-rikice a shekarun baya. An saka 'yan ƙasar Burundi a motocin bus-bus a sansanin Nduta, Mutindeli da Niyagurusu da ke yammacin Tanzania, inda za a dangantar da su har zuwa wasu cibiyoyin karɓar baƙi biyu a lardin Ruyigi da ke ƙasar su. Bayan sun kwana, za a tura su zuwa gidajensu a lardunansu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sansanonin na Tanzania suna ɗauke da 'yan ƙasar Burundi kusan 184,000 waɗanda za a iya tura su gida nan da ƙarshen shekarun nan, a bisa yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka ƙulla. Suna kuma daga cikin 'yan ƙasar Burundi kusan 350,000 da suka tserewa rikicin siyasa a gabas ta tsakiya, wanda ya ɓarke bayan wani zaben mai cike da takaddama da aka yi a shekarar 2015. Shugaban ƙasar Ecuador, Lenin Moreno, ya ayyana dokar taɓaci yayin da masu zanga-zanga suka hau tituna a faɗin ƙasar domin nuna adawa da matakin cire tallafin mai da gwamnati ta yi. Rahotanni sun ce an kama mutane 19 a jiya Alhamis. Motocin haya da direbobin manyan motoci sun toshe titunan birnin ƙasar, yayin da ɗalibai da ma'aikata suka yi tattaki a birane da dama. Jiragen saman Amurka da Iberia da Air France da KLM duk sun sauya akalar zirga-zirgar su a yankin, yayin da masu zanga-zangar suka toshe dukkanin hanyoyin shiga da fita a filin jirgin saman Quito, babban birnin ƙasar ta Ecuador.
Zahara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Za mu faro daga Najeriya, inda 'yan fashin teku suke ci gaba da addabar matafiya a gabar ruwan yankin Niger Delta mai arzikin mai, wanda wannan matsala ta haifar da zaman ɗarɗara ga mutanen yankin da suke zirga-zirga. Sannan hakan na maida hannun agogo baya akan ga harkokin tsaron yankin. Ga rahoton da wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar, ya aiko mana.
Kawai yanzu dai 'yan fashin teku da ke kan ruwayen yankin Niger Delta na ci gaba da gallabar jama'a matafiya a musamman gabar ruwan Bonny Island da ke jihar Rivers, inda ake shiga jirgin ruwa ta hanya ɗaya tilo ta tashar jiragen ruwa ta Nambewata Side a birnin na Port Harcourt zuwa tsibirin Bonny. 'Yan fashin teku dai da kan addabar matafiya kan ruwa daga tashar ruwa ta Port Harcourt jetty zuwa Brass da ke jihar Bayelsa da kuma Dagema jetty zuwa Port Harcourt. Ko a baya-bayan nan dai sai da wasu 'yan fashin teku suka yi awan gaba da mutane da dama a gabar ruwan Bonny da ke jihar Rivers, kuma matafiya ƙauyuka daban-daban na ci gaba da koka halin da suka shiga.
My name is Peter. You just talking about the business. There are series of them that happened in the past.
Wannan yana cewa ne sunana Peter. Kana magana ne kawai kan abubuwan da suka faru na fashin teku na baya-bayan nan. Amma dai abinda na sani makamancin haka na garkuwa da mutane a cikin jirgin ruwa ya shafa ruwa da fashin teku da ake yi ya kara ta'azzara kuma a matsayin mu na fasinjoji dole ne mu kasance cikin fargaba tunda a can muke harkokin mu ne yau da kullum ko kana so ko baka so dole ka tafi
for how many years this thing has been in place nothing is been done
shekaru da dama wannan matsala ta fashin teku na faruwa amma babu wani mataki da musamman hukumomi ke dauka yanzu kuma abin ya ta'azzara shi kuwa wani musaje sanya akosi daya ne daga cikin matuka jirgin dake karkaina a yankin Niger Delta yace
my name is Josiah Akos we have series of incidents of attack along Bonny Ridge
yana cewa ne an kai muna hare-hare da dama kan ruwayen yankin Niger Delta a musamman gaban ruwan Bonny Island wato tsibirin Bonny akan hanyar da za ta kai mu zuwa birnin Port Harcourt harin kuma da aka kai muna na baya-bayan nan sun kwace muna jirgin ruwa suka sace uku daga cikin su kuma har kawo yanzu babu labarin inda suke
sunana Alhaji Mustafa Abdulaziz Allah da Zaria a yanzu kalubalen da ake samu da mutum zai tashi daga nan Port Harcourt akan ruwa in zai tafiwa bayarsa ta ruwa yana cikin firgiya cikin tashi hankali saboda yan bindiga da wanda suke kan ruwa ko da a gambo duke tafiya ka za su zo su attacking dinku su bude wuta wanda suke tada shi su kwace muku
fashin teku da yana neman ƙara ta'azzara kan ruwayen yankin na Niger Delta kuma mafi yawancin yankunan ba safai ake samun motoci ba dake zuwa garuruwa daban-daban na kan ruwa sai dai ta kan jiragen ruwa akwai dai nan bewa ta sai an yi shekara da shekaru dai ita ce hanya mafi sauki da ake daukar mutane zuwa jihar Bayelsa saboda babu titin mota halayyar yan fashin teku dai a yanzu ya haifar da matukar zaman dardar tsakanin matafiya kama daga jihar Rivers da jihar Bayelsa da Akwa Ibom da kuma jihar Cross River kan haka ne ma naji ta bakin commissioner rundunar yan sandan jihar Rivers Mustafa Dan Daura domin jin irin matakan da suke dauka
san watanni hudu na karshen shekaran da kiran su Ember Mount yawanci abubuwa na ta'addanci da sauransu suna karuwa police muna da police na ruwa wanda suke amfani da boat da kuma jiragen ruwa muna da su a nan Rivers kuma akwai Nigerian Navy su ma suna nan da jiragen ruwan su ana nan muna patrol ga baki da
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Madalla gaida Laimi da Abubakar kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar
Shimachiana Baban Chakwai shugaban kasa ba ba kuma memba ba bance makaranta mai tsada ba bance dubai ba kuma bance london ba idan mu ba a ce arde ne ba ban dauki selfie na sa instagram ba ba za na zan musaniyar ruware wallahi ne ba za na zan makaryace ne ba Instagram har ma na tweeta ana na kalle dukkan motanta nayi na am da kyawun surarta nayi ne yan mace kin hade yan mata sai godiya mai request number ta ran ciki ya kama zu
siyasa ce nake kamar ba ni ne ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi magana yace ba za ya yi ashe
Allah a gaida Ahmad Shanawa yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a cikin wannan shirin na kallaye. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar jami'ar babban bankin Najeriya da ake kira CBN a takaici, wadda ta kai matakin director kafin ta yi retire. A cikin hirar da na yi da ita, Hajiya Hadiza ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni shekaru 56 da suka wuce. Kuma da yadda Ubangiji na fara firamare na a wani makaranta da ake kira Seventh Day Adventist Primary School a garin Jos. Daga nan muka yi aji 5 ba su da aji 6 da 7 tunda a lokacin mu ana aji 6 da 7. Sai kuma aka maida ni Methodist Primary School shi ma a garin Jos. To daga nan da ikon Allah sai na samu admission kuma na shiga Saddauna Memorial Secondary School a garin Jos. Nan na ci gaba har na ƙara karatuna. Sai kuma na samu shiga School of Basic Studies a nan Zaria, ABU, 1980 zuwa 1981. Daga nan kuma na gama School of Basic Studies sai na miƙe kawai degree program ɗina. To can sai na karanta BSc International Studies a lokacin. Alhamdulillahi mun fito da kyakkyawan sakamako a lokacin. To ana nan sai aka tura ni motsin kasa Lagos. Nitel ke nan na da da aka rufe yanzu. To daga nan ban ji daɗin aiki na a gurin ba sai Allah ya sa sai aka canza mani sai aka maida ni Central Bank. To a nan Central Bank a Lagos na gama NYSC. To kuma da Allah ya kaddara mani sai kawai aka ɗauke ni aiki a nan gurin.
A Central Bank ɗin?
A Central Bank of Nigeria a nan Lagos. Sai dai ina ji nan aiki na ya fara daga shekara 1985 kenan.
Allah sarki. To
haka dai ni ta aiki tare da su har na haɗa shekara 33.
Kina aiki a wurin?
To ina aiki a Central Bank. Tun daga senior supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin deputy director. Ina deputy director bara June 2018 kenan ko? Sai kuma aka ba mu daman muna so za mu bar aiki a kan kanmu. Za mu iya bari amma za a ƙara mana girma. To dama matsayin da zan sake samu shi ne na director. Kuma an bani sai kawai sai na takaddan dakatar da aiki.
Allah sarki.
To tun da kai. Cikin tarihi na kenan makaratu da kuma aiki.
wato ranar talata da ta wuce Najeriya ta yi bikin ta na cika shekaru 59 da samun yancin kai kuma ke kin kwashe wajen shekaru 30 kina aikin nan na banki shin ko akwai wasu fannoni ko wurare da kike gani ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara a fannin aikin banki
ba ma aiki banki ba aiki gabaki daya
dina yin ayyuka a Najeriya kina
da fannin kiwon lafiya da fannin ilimi musamman mu a arewa dan yanzu yaran da ba su da ilimi waɗanda ba sa cikin makarantu irin na boko din nan ba na islamiyya ba ba su da adabi bacin haka kamar na bar aiki yake jami'ar imantar da jama'a gabaki daya akan harkan hada-hada na bankuna mun fara cikawan tsari tun lokacin mai martaba da ya zo yana gwamna ya kawo wannan policy na financial education din nan mun samu ci gaba kwarai da gaske amma har wa yau mutanen mu na arewa su ne baya wallahi kin ga Maryam ina da abu da nake faɗi nake idan ka ilmantar da mata ƴar aure sai ilimi aka koya mata hanyoyi na dogaro da kai ba matan da za ta yadda a ɗauki ɗanta ko a ɗauki ɗanta a sa almajiranci duk wannan kuka da muke ta yi a kan yara almajirai da ake wulaƙanta su ake azabtar da su ake nuna musu angwama idan uwa tana da inda za ta yi ba za ta yadda a sa ƴaƴanta almajiranci saboda haka a wannan marra da muke shekara 59 da samun yancin kai ya kamata yanzu ƙasarmu na Najeriya ilimin ƴaƴa mata ga yanzu mun zama mu ne ma masu misali muna nuna ma duniya amma kin ga ya ci baya
to ma sauraro a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku je mu ɗauki da cigaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla gaida Maryam Dauda da shirin kallabi sai sharhin wasu jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin wani malami a jihar Virginia ya ki yarda da korar shi aiki da aka yi akan yaki amfani da lafazin maza ga wata ɗaliban makarantar sakandare da ta ce tana jin kanta a matsayin jinsin namiji, wanda ta kai ƙara gaban kwamitin makarantar. Lauyan malamin da ke koyar da harshen Faransanci da ke tare da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Alliance ya ce a cikin wata sanarwa makarantar ta West Point da ke gabashin Richmond a jihar Virginia sun umarci malamin wato Peter Blamin da ya yi amfani da lafazin jinsin namiji a kan ɗalibar mace. Hukumar ta dakatar da aikin na Blamin ta ce ta dakatar da shi ne saboda ya ƙi bin umarnin hukumar makarantar. Mr. Blamin ya ce addinin shi ya hana shi yin hakan da gangan kuma da gaske ya yarda cewa batun mace a matsayin namiji ta hanyar yin amfani da wata siga to fa ƙarya ce. A ƙarar da aka shigar a kotun jihar a ranar 30 ga watan Satumba, sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin tsohon jakada na musamman na Amurka a Ukraine ya shaida a jiya Alhamis cewa ya gargaɗi lauyan shugaba Trump Rudy Giuliani cewa bayanan da aka bayar daga majiyoyin Ukraine da cewa suna zargin ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Amurka Joe Biden da cin hanci da rashawa ba amintattu bane. Kurt Volker, wanda ya yi murabus daga mukaminsa a makon da ya gabata, ya ce a cikin wata ganawar sirri da aka yi da membobin majalisar sun ce ya yi kokarin gargaɗin Giuliani game da amincin bayanan game da kokarin da Biden ya yi na neman a kuri tsohon mai shigar da ƙara na Ukraine wato General Viktor Shokin. sai jaridar New York Times inda aka rubuta labarin shugaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri kuma dan jam'iyyar Democrat yace an cimma matsaya dan jin ta bakin wani mai kwarmatu wanda korafinsa ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da kokarin tsoratar da ma'aikatar harkokin Amurka ta hanyar tsara jami'anta su bayyana a gabansu dan amsa tambayoyi dake da alaka da bayanan wayar shugaba Donald Trump da takwaransa na Ukraine. Kwamitocin majalisar uku duk sun tsara cewa a cikin makonni biyu masu zuwa ma'aikata biyar na yanzu da na da za su gurfana a gaban su domin bayar da ba'asi kan alakar su da wayar da Trump yayi ta ranar 25 ga watan Yuli da shugaban kasar Ukraine. Kiran wayar ya haifar da majalisa ta bude binciken tsige Trump. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla gaida Zahra Aminu Fage da sharhin wasu jaridan Amurka. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Wakka Adama Rai fata daga garmar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya muna fata an yi bukukuwan samun yanci lafiya. Bukukuwan samun yanci koyaji yau shekaru 59 da samun mulkin kai, amma an kasa fahimtar ina ne Najeriya, ina ne ba Najeriya ba. An kasa fahimtar wane ne dan Najeriya dan kasa, kuma wane ne ba dan kasa ba. Sai yawan addinai da malaman addini, amma al'umma zukata ba su da imani. Ga yawan jiniyar shugabanni, amma sai ka nemi adalci da rikon amana ka rasa. Ga dimbin ma'adinai game da gurbataccen man fetur, amma yunwa da talauci ya buwayi al'umma. Ga yawan masana walau na addini ko kuma na boko, amma a kullum ana kukan faduwar darajar ilimi. Ga yawan al'umma amma haihuwar yoyo a kasarinta mabarata ne dan maula.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani kuma ka zo mai ya za ta kawo don hore ne ga ra'ayina shine to al'ummar Najeriya musamman ku ne al'ummar jihar Kano wannan sura a da aka yi kana Laraba mun samu labarin an yanke shari'a kuma yanzu shine Allah ta yi tsamna ga mu to ku yan jama'iyyar TDP kawai sai ku dan hakuri ku saurare gaba har lokacin da zuwa.
Assalamu alaikum da Amurka, mai magana Nasir Afanu dan Nijar mazaunin Cote d'Ivoire. Kira na zuwa ga mai girma shugaba Buhari, Allah tara mai lafiya da hankuri. Sai muna kira ga baba da Allah a duba matsalolin nan na iyakoki. A duba a bude iyakoki a sa na'urorin zamani na bincike ba sai an ruwa iyaka ba baba. Eh muna kira matsayinmu na ƴan Nijar ko masu kaunar baba Buhari. A duba lamarin amma ruwa iyaka gaskiya babu alheri tsakanin da Allah. To da fata Allah sa sakon mu kai ga kunnan baba.
To madalla kafin mi sallama ga Zaharar da labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakin da ya ɗauka a baya, wanda ya sa aka ƙaddamar da binciken da mai yiwuwa ya sa a tsige shi. Mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a Iraki a jiya Alhamis.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin Junior Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da iyalansa na rasuwar sirkinsa Malam Ahmad Usman Duku, wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata a garin Gombe. Allah ya ji kansa da rahama, amin. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abo da ya shirya shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Zubair Al-Tayyib. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huni lafiya.